الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine ya hada mu wannan rana ta litinin wanda yau hudu ga watan Ramadan hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda kuma ya dace da 27 ga watan hudu miladiya 2020 wannan shine zaman mu na hudu kuma muna cikin majalisi na uku daga cikin wannan littafi mai tarin albarka majalisu shahri ramadan na al-alim al-allama ibn usaymin rahimahullahu ta'ala wanda je mun soma majalisi na uku lokaci man halin nasa zamu tashi inda malai yake cewa wa yuhkamu bi dukhuli shahri ramadan bi wahid min amrayn ana yin hukunci da shigar watan ramadana da ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu ma'ana idan ɗaya daga cikin wannan biyu da zamu ambata ya tabbata to zamu ce watan ramadana ya shiga kuma ya riga ya tabbata al-awwal abu na farko ru'yatu hilalihi ganin dindirin watan sa da kaulihi ta'ala saboda fadin Allah subhanahu wata'ala da yace faman shahida minkum ash-shahra falyasum anan ba wai malam yana hujja akan cewa shahida ana maganan wato ainihin gani kuma ash-shahra ana nufin jinjirin wata ba a shi halartan watan ai sai jinjirin wata ya tsaya sannan za a ji an halarci wata to shi yasa malam ya kawo wannan aya nan wa kaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma fadin manzo tsira da amincin Allah su karanta bata a gare shi da yace idza ra'aytumul hilala fasumu idan kun ga jinjirin wata sai ku yi azumi muttafaqun alaihi bukhari da muslim sune suka hada wajen fitar da wannan hadisi sai ce wala yushtaratu an yarahu kullu wahidin bi nafsi amma ba a shartanta cewa kowa sai ya ga wannan wata shi kankin kansa ba bal ba haka lamarin yake ba idza ra'ahu man yathbutu bi shahadatihi dukhul ash-shahr idan wanda ganin sa zai sa wato ainihin wata ya tabbata shiguwar wata ya tabbata to in wannan ya ganshi wajaba sawmu al-jami azumi ya riga ya wajaba akan kowa da kowa in muka duba wancan lafazin hadisin sai aka ce idza ra'aytumul hilala ba ce idza ra'aytal hilala ba idan kun ga jinjirin wata ganin mutum daya adali kamar yadda karin bayani zai zo to ya wakilci dukkan sauran musulmi sai ce wa yushtaratu liqabuli shahadati birru'ya an shartanta a wajen karɓar wannan shaida ta hanyar gani da ido an ya kuna shahidu baligan aqilan musliman wannan su ne sifofi na farko an ya kuna baligan ya zamo baligi ne ƙaramin yaro ba za a yi izina da ganin watarsa ba aqilan ya zamo cewa mai hankali ne mahaukaci ko sama-sama ba za a yi izina da ganin watarsa ba musliman kuma ya zamo cewa musulmi ne kafiri ba za a izina da ganin watarsa ba mawthuqan bi khabarihi kuma wanda an amince masa an amince wa duk labarin da zai bayar li amanatihi saboda amanarsa an san mutum ne amintacce wa basarihi kuma an amince cewa mutum ne mai gani tantarwai idan sa lafiya kalau yake ba zai dinga ganin wani hazo ko yana yana ko kura kura ba ko ya ga biyu ta zama ɗaya ko ɗaya ta zama biyu sai ce fa amma saghir amma shi karamin yaro fala yathbutu ash-shahru bi shahadatihi wata ba zai tabbata da shaidar sa ba bi annahu la yusaqu bihi domin shi ba a amincewa da shi wal aula minhu al majnun kaga wanda zai fi zama ba za a yi da shi ba shine mahaukaci domin shi mahaukaci zai iya fadin wani abu a kaddara cewa wannan abun haka ne wata kissa da ake ba mu cewa an taru ana tafa fitukan ganin wata sai ga wani tababbe sai yake cewa ai ga wata aka ce a to ai ba a taba jin ya ce ya ga wata ba tunda ya ce ya ganshi ku zuba ido sosai ana ta duba ina yake sai ce ga yanan ku tara hankali ana tai kawai sai dubi gaba sai ta aima ga wani to kaga shikenan an riga ya rushe wannan maganar tasa to shi yasan ya ba a gina al'amari akan mahaukaci saboda shi ba ya da tabbas zai iya cewa gashi ya gani kuma zai iya tabe ma ganshi ba to shi yasa malam yace in ya zama ba za a yadda da ganin karamin yaro ba to min ba zai aula shi ne mahaukaci sai ce wal kafiru la yathbutu shahru bi shahadatihi shi ma kafiri wata ba zai tabbata ba ta hanyar shaidar sa ayyukan kuma li hadith ibn abbas radiyallahu anhuma saboda hadith abdullah dan abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa kala sai ce jaa arabiyun ila annabi sallallahu alaihi wasallam wani balaraben kauye ya zo wajen manzo tsira da amintin Allah su kara tabbata a gare shi fa kala sai ce inni ra'aytu al-hilala yace ni na ga jinjirin wata ya ani ramadan yana nufin watan azumi fa kala sai manzo alaihi salatu wassalam yace atashhadu an la ilaha illallah kana shaida babu abin bauta da cancanta da gaskiya sai Allah kala na'am yace kwarai da gaske kala yace atashhadu anna muhammadar rasulullah ka shaida cewa annabi muhammadu manzan Allah ne kala na'am yace tabbas kala sai manzo alaihi salatu wassalam yace ya bilal yace ya kai bilal azim fil nasi falyasumu gadan kaje kaiye kuwa a cikin mutane su tashi da azumi gobe yace akhrajahu al khamsatu illa ahmad mutum biyar suka fitar da wannan hadisi sai dai imamu ahmad shi kadai ne bai fitar da shi ba to in kuwa wannan gaba dole mai la'akari da ita na farko yanzu inda wannan hadisi yake nuna mana manzo alaihi salatu wassalam bai san wannan mutum ba bai taba rayuwa da shi ba hakanan sahabbai ba su san shi ba abinda aka tambaye shi shine tabbatar musulunci kuma ya tabbatar da kalmar shahada manzo alaihi salam sai ya karbi wannan shaida ta sa to da wannan ne zamu ga dayakin mutane da yawa a halin yanzu wanda zaka ji wani yana cewa to idan an fada a gidan radio an ce an ga wata kai yanzu a ina ka san shi wannan mutumin inda za a tambaye ka ina ne unguwarsa ina ne garin su soyayya abokan mu'amala sa duk ba za ka bada labari ba to saboda haka su agun masu wannan ra'ayin ba za a karbi wannan shaida ba wanda wannan gaskiya wato kuskure ne ba wai karami ba na farko dai shi wanda yake faɗin wannan magana za ka ga cewa ya yadda da adala a abinda maslaharsa zai tabbata misali a sha'anin aure ana cewa la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidi adlin aure ba zai tabbata ba sai da waliyi sai da sadaki sai da kuma shaidu adalai anan ya yadda cewa aurensa da aka daura wanda suka shaida adalai ne to amma sha'anin ganin wata anan ne yake ganin bai da adalcin mutane ba kuma shi da shi ne zai ga wannan wata zai so a ce a gaskata shi kuma a yadda cewa ainihin adali ne bal abin da yafi muni masu irin wannan tunanin sai ka zai yana cewa to gidan radio fa aka fada ko gidan TV aka fada to a gidan radio wa ba ya fada to amma a gefe daya da zai zo ya ji magana a gidan radio misali a ce yau gidan radio an sanar an ce a gidan sarki ko gidan gwamna ana gayyatar talakawa ko a ce yan karamar hukuma kaza kowa ya je karbi kaza wani abu na tagoma shi to na tabbatar da cewa shine lambar farko har ba idan ka yada kai baka ji ba gidan radio aka fada ai karfe kaza aka fada saboda haka shine kan gaba a wajen wannan abu da yake ganin fa'idar sa ce anan ba zai iya kareta radio ba wani ma zaka ga ya dauke duk abin da aka fada gidan radio yadda ka san nasi daga Allah in dai ba sha'anin azumi bane sai ce kai wani a BBC fa naji mana yadda ka san BBC nan mala'ika ne yake isar da sakon Allah haka zaka ga wasu nanin su to amma kuma a daidai lokacin abin da yake gabe ga musu da shi ba ko zaka ga cewa shi ba zai da wannan ba kai wani munin sa ya kai cewa idan ga wani ma zai zo ido da ido ce masa ni na ga wata wallahi ba zai da shi ba sai dai idan wani mutum ne ko dan wani mazhabi nasa ko dan wata aqida ta sa ko wani tunani nasa akwai dan uwa amintacce da yake ga mu akwai irin waɗannan mutanen wanda yake cewa shi ya kai azumi 27 idan ta taburza da aka saba a shekaru da suka wuce ya kai azumi 27 sai ga wata sai ka fito wani zo ka shiga gani da idan ka sai ce kai shi ba ruwansa da jayayya zai lashe lance ka duba irin wannan taurin kai wata gashi an ce ba ya zo ya gani da idan sa to amma shi tunda lissafin azumin sa bai kai ba to zai lashe lance amma da a ce ya kai azumin sa 29 ko 30 to wannan ya yi da cewa wata ne to gaskiya wannan ba daidai bane addinin musulunci idan ya zan ba amincewa tsakanin musulmi ba gaskata juna to babu abin da zai iya tabbata sai ka zo ka faɗa min in ce ƙarya ne in faɗa ma ka ce ƙarya ne haka za a dinga samu wani tuka da warwara to anan manzo alaihi salatu wassalam shi yafi kowa tsoron Allah shine sayyidul muttaqin to amma wannan mutum manzo Allah bai san daga wani gari yake ba bai san daga wani yanki yake ba bai san menene mu'amalar sa ba kalmar shahadan nan tasa akan ta ainihin ya zama an gina to kuma da wannan hadisi malamai suka ce wannan ya nuna cewa tabbatar watan azumi ma'ana soma azumi yana tabbata da ganin mutum ɗaya tak in mutum ɗaya tak amintacce yace ya ga wata to anan ainihin za a gaskata shi inda ake yin sabani shine a wajen ajiye azumi malamai sun yi dan sabani a wannan gabar cewa yanzu da mutum zai zo yace ya ga wata a matsayinsa na musulmi baligi aqili yazo yace ya ga wata kuma ya ga wutan nan baya shakku sai yazo ya fada ma shugaba mai unguwa ne dagaci ne sarki ne gwamna ne wani shugaban al'umma ne yace shi ya ga wata sai aka ƙaryata shi aka ce ba a yi da wannan garin nasa ba to yanzu shi azumi ya kama shi ko azumi bai kama shi ba da yawa daga cikin malamai suka ce tunda ya ga watan baya shakku to shi azumi ya zama wajibi a kansa ba zai wajabta mu wani daga cikin makusatansa ba amma dai shi ya hau kansa tare da shi akwai wanda suke ganin in dai shugaban musulmi bai gaskata shi ba to shi ma azumin bai zama ya hau a kansa ba domin ana gina ganin wata ko kuma ɗaukan azumi ko ajiye azumi ko watan ainihin babbar sallah akan abin da shugabanci na musulunci ya tabbatar malam yace wa man la yusaqu bi khabarihi wanda duk ba a amincewa da labarinsa bi kaunihi ma'rufan bil kalim kasancewar sa mutum ne da aka san shi da ƙarya aw bi tasarru'i ko mutum ne mai gaggawa dandanan ya dinga barbade abinda ba shi da tabbas zai je ya yada ya barbada abinda wasu suke cewa kanwa ba ta jika bakinsa aw kana dha'ifal basar ko ya zama mutum ne mai raunin gani bi haythu la yumkinu an yarahu sai yadda ba zai iya ganin watan sosai ba fala yathbutu ash-shahru bi shahadatihi to wannan wata ba zai tabbata ba ta hanyar shaidarsa me yasa li shakki fi sidqihi saboda kokanto a cikin gaskiyarsa aw rujhani kadhibihi ko kuma rinjayen ƙaryarsa ma'ana duk mutumin da ya zama ana shakkun wato ainihin gaskiyarsa ko kuma ana ganin ma mafi yawan maganar da zai faɗa ƙarya ce to wannan ba za a karbi ganin watansa a gina hukunci a kai ba wannan wato shine gaba ta farko da ainihin malam ya fada sai ce kuma wayasbutu dukhulu shahr ramadan shidan wata ramadana yana tabbata khasatan akebe bi shahadati rajulin wahidin da shaidan mutum daya tak da qauli bin umara radiyallahu anhuma saboda maganar abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yace tara annas alhilala mutane sun yi kokarin ganin jinjirin wata fa akhbarat annabiy sallallahu alaihi wasallam sai na ba manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi labari anni ra'aituhu cewa ni na ga wannan wata fasama sai manzo alaihi salam yayi azumi wa amara an-nasa bi siyamihi kuma sai ya umarci mutane da azumta wannan wata rawahu abu dawud wal hakim imam abu dawud da imam al-hakim su suka rawaito wannan hadisi wa qala imam al-hakim yace ala shartu muslim yana akan sharadin muslim to ɗan uwa wannan gaba idan muka dube ta abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yace tara an-nasu al-hilala mutane sun yi kokarin ganin wata ma'ana an yi cincirin do kowa yana ta dubawa babu wanda Allah ya nuna ma wannan wata sai abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda a wannan tsayuwa wannan zai nuna cewa ba za a ƙaryata mutum lokacin da ya zama su biyar ko su goma ko su ashirin ko sama da haka shi ɗaya tak ya ga watan ba a ce kai ka fi kowa ido kai ne ka fi kowa ainihin ganin wata saboda ka ba za mu gaskata ka ba wannan ba daidai ba ne muddin mutum ne mai addini kamar yadda bayani ya gabata mutum ne mai gaskiya mutum ne wanda ganinsa ƙalau yake to ba wai hujja ba ne ba dan babu wanda ya ga wata a wannan taron sai shi kadai a ce ba za a gaskata shi ba nan idan muka duba siyakin hadisin yake cewa mutane sun yi kokarin ganin wata sai na ba manzo alaihi salatu wassalam labari cewa ni na gan shi ba abin mamaki ba ne zamo a wannan tsayuwar akwai shi kansa manzo alaihi salatu wassalam ma'ana da shi aka tsaya aka yi kokarin ganin watan shi Allah bai nuna masa ba sai wannan sahabi mai tarin daraja ya gani kamar yadda muka faɗa a jiya cewa Allah bai alakanta ganin wata da girman daraja da mutum ba yanzu mun karanta hadisi wani balarabin ƙauye ne yazo manzo Allah ba bai san shi bai ce ya ga wata kuma ba abin mamaki bane a wannan yammacin manzo Allah da kansa da manyan sahabbai irin su Abubakar da Umar sun yi kokarin su ga watan ya zama Allah subhanahu wataala bai nuna musu ba to wannan shi yake nuna cewa ba dole sai an kalli wani matsayi na addini ba a ce ai limamin juma'a ne ana ramba ne mai darasu wani babban shehi ne sannan a ce za a gaskata a'a malamai suka ce shi ganin wata an yi daidai da daidai tsakanin dan binni da dan ƙauye tsakanin malami da wanda yake ainihin ba malami ba domin ba wani abu ne da za a buɗa Qur'ani ko hadisi a karanta a ce shikenan wata ya riga ya tsaya a'a magana ake ta ganin ido ganin idon nan baiwa ce da Allah yake ma wanda ya so daga tin bayan sa ya ga abu a lokacin da ake so a gan shi to adan idan muka duba da hadisin da ya gabata da hadisin Abdullahi dan Umar duka kowanne mutum ɗaya ne ya ga watan kuma ya ba da shaidar ya ga watan kuma aka gina hukunci akan wannan gani nasa aka yi umarni da cewa ainihin a tashi da azumi domin idan mun ce shi Abdullahi dan Umar wannan sahabi ne na yau da kullum an riga an san shi to wancan bawan Allah kamar yadda bayani ya gabata ba a san shi ba duk da cewa dole mu ce sahabi ne domin gashi musulmi ne kuma a lokacin manzo alaihi salatu wassalam kuma ya tozali da manzo alaihi salatu wassalam to saboda haka dai wannan yana nuna cewa mutum ɗaya tak labarinsa zai iya yiwuwa a gina hukuncin ganin wata kuma a nufin a tashi da azumi akan wannan gani nasa malam yace wa man ra'ahu mutayaqqinan ru'yatahu wanda duk ya ga wata yana mai sakankanta ganin wannan wata wajaba alaihi ikhbaru walatil umuri bidhalik ya zama wajibi ne akan sa ya sanar da majibinta al'amura cewa lalle ya ga wannan wata ma'ana duk musulmin da ya zama ya ga wata wajibi ne ne mai unguwarsa ya nemi dagacinsa ya nemi hakiminsa in akwai wani committee da aka tsara na ganin wata yaje ya samu wannan committee ya tabbatar masa cewa lallai ya ga wata su kuma za su yi masa tambayoyi wanda za su iya gamsuwa cewa ya ga wannan wata ko bai gan shi ba ka gan shi ne kafin sallar magriba ko bayan magriba wani bangare ka gan shi bangaren dama ko bangaren hagu ko tsakiya a ina fuskar sa take kalla duk wannan za a yi masa ainihin wannan tambayoyi akwai wasu taurari a kusa da shi ko kuma shi kadai ne akwai wani gajimare kusa da shi duk za a yi wannan tambaya domin a tabbatar kuma malamai suka ce koda su biyu suka ce sun ga wata to za a ware su ba za a hada su a lokacin da za a yi masa tambayoyi ba saboda haka za a ware wanta a yi masa tambayoyi shi ma wanta a yi masa tambayoyi domin a ga ittifaqin kalmomin su a wajen kwatanta ko sifanta yadda su ga wannan wata to saboda haka malam ya nuna cewa duk wanda ya ga wata wajibi ne je ya sanar da shugabanni sai ce wa kadhalika man ra'a hilal shawwal haka nan wanda ya ga jinjirin wata na shawwal wa bil hijja da kuma watan dhul hajji me yasa sai ce li annahu domin yadda lamarin da sha'anin yake ya tarattabu ala zalika wajibu sawm wajibcin azumi yana ginuwa akan wannan ganin wata ma'ana idan farkon wata ne kaga idan yaje ya fada to anan za a gina cewa wata ya shiga kuma azumi ya zama wajibi akan kowa wal fitr da kuma shan ruwa ma'ana idan wata ne wanda yake karshen watan azumi ma'ana watan ramadana to idan wani ya ganshi wajibi zai fada domin akan wannan za a gina bude baki ma'ana aje azumi wal hajj kuma akan wannan za a gina aikin haji idan ya zama watan zul hajji ne sai malam yake cewa wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibu duk abinda kuma wajibi ba zai cika ba sai da shi to wannan abin shi ma wajibi ne sai ce wa in ra'ahu wahdahu to idan mutun ya ga wata shi kadai fi makanin ba'idin a wani wuri mai nisa la yumkinuhu ikhbaru walatil umur ba zai yi gare shi ya je ya sanar da shugabanni ba fa innahu yasum to shi wannan lalle ne tashi da azumi wa yas'a ya iya kokari fi isalil khabar a wajen isar da labari ila walatul umur ya zuwa waɗanda suke madubintan al'amurra bai kadarin ma ya satsi'u gwargwadon yadda zai iya ma'ana malam yana nuna mana cewa idan mutum ya ga wata shi kadai kila mazaunin ƙauye ne kila yayi wata tafiya shi kadai sai ya ga wata kuma musamman irin wannan lokaci ya saba da wancan lokaci yanzu lokaci ne wanda yake na isar da sako akan lokaci to irin wancan lokacin mutum ya zamo yana nesa mil uku mil biyar sama da haka tsakaninsa da inda zai zo ya isar kun mukaddara ma akwai wani mai unguwa a inda yake ko wani dagaci ko wani hakimi lokacin da zai zo ya faɗa masa magana ce a wancan lokaci sai an hau doki sai an hau abun hawa in hakimi ne ya zo isar masarkinsa in dagaci ne ya isar wa hakimi idan mai unguwa ne ya isar wa dagaci sannan kuma ainihin a tara malamai a sanar da su ainihin daga nasu yanke fata kun ga abu ne wanda yake ɗaukar lokaci to shi ne malam yake cewa shi wanda ya ganin dole ne ya zama ya tashi da azumi kuma ya yi ƙoƙari na isar da wannan saƙo gwargwadon yadda zai iya to a wannan gaba ba za mu ce za a iya gina azumi a bisa kira mujarradi na waya ba ga wanda ba a tantance ba domin mun sani cewa na'urorin zamani suna iya canza murya su mai da ita mai faɗi ko siririya ko ta zamo da sauri ko kuma ainihin magana mai jinkiri ma'ana haka kawai wani mutum ya bugo waya ba a san wannan mutumin ba babu tantancewa da ake tabbas shi ne kawai shi kenan mutum ya bugo mai unguwa waya ko ya bugo wa hakimi waya ko daga ce kawai ya ce na ga wata bai da lambar wannan mutum ba shi da tabbas cewa lalle in ma yana da waya tasa shi ne to nan gaskiya dole sai an tantance ma'ana muƙaddara a ce shi mai unguwan ko dagacin yana da wayar wani mutum sai ya bugo masa waya cewa ya ga wata ai waya za ta iya faɗuwa wani ya tsinta kuma ya kira da wannan wayar kaga anan ba lalle bane bai zama wanda zai wannan kira ya zama mutum ne na ƙware ko mutum ne gaskiya amma dai koda ta wayan ne shi wanda yake za a isa wa saƙon mai unguwa dagaci hakimi ya tabbatar wannan mutumin shine yake masa waya kuma ya tabbatar da cewa lalle wannan mutum ya cika sharuɗan da muka faɗa musulmi ne, baligi ne, mai hankali ne, mai kyakkyawan gani ne, to za a iya gina ainihin hukunci akan wannan isarwa din. Malam sai yake cewa wa idza uqulina thubutu shahri, idan aka sanar da tabbatar wata min qibalil hukuma, ta fuskar hukuma, bir radio, ta hanyar radio, aw ghairihi, ko waninsa, wajaba al-amalu bi zalika, to ya wajaba aiki da wannan fi dukuli shahr, a wajen shigar wata, wa khurujihi, da fitar wata, fi ramadana, a cikin wata ramadana, aw ghairihi, ko wani ramadan. Sai ce li anna ilanahu, domin sanar da ganin wata min qibalil hukuma, ta fuskar hukuma, hujjatun shar'iyyatun, hujja ce ta shari'a, yajibu al-amalu biha, ya wajaba ya zama an yi aiki da ita. Walidhalika, saboda haka ne amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi, ya umarshi bilalan bilal an yu'adhdina fi an-nas, yayi kuwa a cikin mutane, mu'linan thubuta shahri, yana mai bayyana tabbatar wata, liyasumu, domin mutane su yi azumi, hina thabata indahu sallallahu alaihi wasallam dukhuluhu, yayin da shigar wannan wata ya tabbata a wajen manzo alaihi salatu wassalam. Waja'ala dhalika al-ilama, kuma manzon Allah ya sa wannan yekuwa da sanarwa, mulziman lahum bisiyam, abinda zai wajabta musu azumi ne. Bal za mu ga cewa malamai sun hadu akan cewa duk lokacin da ya zamo shugaba na musulunci ya tabbatar da ganin wata, to wannan shine abinda shari'ar musulunci take izina da shi. Kamar yadda na faɗa a farkon ɗaukar azumi, ganin mutum ɗaya ma ya riga ya isa. Inda malamai suke saɓani shine a wajen ajiye azumi. Idan a wajen ajiye azumi ne a iya karɓan shaidar mutum ɗaya a ajiye, ko kuma za a ainihin karɓi shaidar mutum ɗaya ba? Hadisin da muka karanta da hadisin Balarabin ƙauye da hadisin Abdullahi ɗan Umar, kowanne yana nuna mutum ɗaya ne kuma a wajen ɗaukar azumi ne. To amma a wajen ajiyewa fa shi ma a iya karɓan mutum ɗaya tak, ko kuma za a karɓa ba? Wannan shine mahallin tattaunawar malamai. Wasu suka ce inda ya cika sharuɗa adali ne, to yanda aka gaskata shi a wajen ɗaukar azumi, haka za a gaskata shi a wajen ajiye azumi. Wasu suka ce a'a, in dai a wajen ajiye azumi ne, to ba za a karɓi maganar mutum ƙwaya ɗaya tilo ba, sai sun zamo shaidu biyu, wanda ina zaton kila akwai hadisi da za mu karanta nan gaba wanda ya nuna zuwa ga wannan. To shi kenan, yanzu idan mutum ya ga watan Shawwal an yi azumi 29 rana ta faɗi, sai ya zo ya ga wata shi kadai a duk gari ko duk unguwa, ya zo ya faɗa mai unguwa ce bai yadda ba, ya faɗa daga ce ce bai yadda ba, kuma ba wanda ya ga watan sai shi. To yanzu shi gangin kasa mai abin yi, zai ajiye azuminsa ne gobe ya sallah, ko ko ba zai ajiye azumi ba? Wasu malamai suka ce tunda ya gani a bisa tabbaci ya halatta ya ci abinci, amma kai kuskure ya ci abinci gaban mutane, kada ya kuskure ya ci abinci gaban mutane, suka ce sai dai idan akwai dalilai na halaccin cin abinci tattare da shi. Misali, ya ga watan amma kuma matafiyi ne shi, mun san cewa matafiyi ya halatta ainihin ya ajiye azumi, ko kuma ya ga watan amma yana rashin lafiya, rashin lafiyar da zai halatta masa ya zamo ainihin ya ajiye azumi, suka ce to tunda yana da dalili wanda mutane za su gaskata, ko bai ce ya ga wata ba, mutane za su gaskata halatta ci abincinsa, suka ce ya halatta ci abinci. Wannan shine abin da wasu suka faɗa, amma wasu suka ce ina ai in dai shugaba ya ce bai yadda da ganinsa ba, shi ma bai halatta ya aje, dole zai sabe da azuminsa yadda duk sauran mutane suka sabe. Shi sai Ibn Taymiyyah yake cewa ganin wata a wajen ɗaukar azumi, da ganin wata a wajen ajiye azumi, da ganin wata a lokacin tsayawar watan Zulhajji, wannan ba a bar shi a hannun ɗaiɗaikun mutane ba. Allah subhanahu wata'ala ya alakanta wannan abin da shugabanci, shi ya sanya ainihin hadisi yake nuna cewa azumi yana kasancewa ne randa kuke azumi, ma'ana lokacin da kunzumin musulmi suka tashi da azumi, to wannan shine abin da shari'a take kallo. Inna batun za mu sami hadisi da zai ƙarin bayani ainihin akan wannan. Sai ma da yace wa idza sabata dukhul ash-shahr, idan shigar wata ta tabbata, fala ibrata bi manazir al-qamar, anan ba za a yi la'akari da ilimin masu falaki ba, ma'ana da za a samu mutum ɗaya adali yace shi ya ga wata ra'ayil ayn kuma ya cika sifofin da muka faɗa, su kuma masu falaki su yi ittifaki cewa su a iliminsu na falaki yau ba za a iya ganin jinjirin wata ba, kamar yadda kuka shaje falakiyun suna faɗa ta yiwuwa a ƙyanƙyashe jinjirin wata a yau, amma kuma ido ba zai iya ganinsa ba. To za su iya cewa yau zai yiwu a ce an ƙyanƙyashe jinjirin wata, amma ido ba zai iya ganinsa ba. To Allah sai ya ƙaddara wani ido daga cikin idanuwa kuma ya gani, to da za su haɗu su ce ai su a wajensu yau ba za a gan shi ba. Kun san abinda malamai suke faɗa, malamin ilimin falaki, cewa manazil ɗin nan da Allah ce wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal ujurni qadim, wata mun gwargwaje masa masaukai har sai ya zamo kaman wato ainihin zarbar da binu wanda yake ainihin dan siriri, ma'ana ya zama yayi wani baka ya zama dan siriri. To manazil ɗin nan 28 ne, abinda falakiyun suka haɗu akan cewa wata idan yayi kwana 28 ya ƙare, saura da me an ƙanƙashe shi a yau 28, to idan ya zama akwai ɗan tazara tsakanin wannan jinjir wata da aka ƙanƙashe da rana, ƴar tazara mai ɗan tsawo, to a iya ganin sa gobe 29, amma idan ya zama tazara ba ta da nisa, to gobe 29 ba za a iya ganin sa ba, duk da an ƙanƙashe shi a yau dole sai ya kai 30. Ina fata wato ainihin mun fahimta wannan shine abin da suke faɗa. To da za a kaddara mutum ya zo ya ga jinjirin wata a yau, sai falakiyun su ce a'a ba za a iya ganin sa ba, to anan ba za a yi la'akari da lissafin su ba, tunda hadisi ya gina abun akan gani da ido ba wai lissafi ba. Kamar yadda da za su yi ittifaki su ce yau watan Sha'ban ya ƙare, kuma aka yi duba duniyar nan yau 29 ga watan Sha'ban, duk aka duba ba a ga wata ba, to ba zai yiwu a tashi da azumin Ramadan gobe ba sakamakon cewa sun ce wata ya ƙare. Kamar inda za a ce an kai azumi 29 suka yi ittifaki cewa watan Ramadan ya ƙare, to nan ma sai ba a gan shi da ido ba, to ba za a yi sallah a gobe ba. Addinin musulunci bai gina akan wannan lissafin ba, duk da malamai musamman Ibn Taymiyyah da wasu malamai suna cewa zai yi wahala falakiyun su yi ittifaki akan tabbatar wata ko ƙarewarsa, a ce sun yi ittifaki akan kuskure zai yi wahala, saboda ilimi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da shi. Yace huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazil lita'lamu 'adada as-sinin wal hisab. Allah subhanahu wata'ala shine wannan tsari tun kafin zuwan addinin musulunci a kowane ilimi wanda yake ainihin na falaki. To amma anan ma da yake cewa muddin shigar wata ta tabbata, tabbata kuma ta shari'a, to anan ba za a yi la'akari da manazil masaukai na wata ba. Wani malamin falaki ce ai ba za a iya ganin sa ba, saboda haka mu ba za mu yi azumi gobe ba, ko ba za a iya ganin sa ba, ba za mu yi sallah gobe ba, ba za a karbi wannan ba. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, saboda manzon Allah tsira da amincin Allah su karanta bata a gare shi, allaqal hukuma ya rataye hukuncin bi ru'yatil hilal da ganin jinjirin wata, la bi manazilihi ba da masaukan wata ba. Manzon Allah bai rataya hukuncin ɗaukar azumi ko ajiye azumi ko watan Dhulhajji da ainihin magana ta falakiyun ba, manzon Allah ya rataye abin ne da gani ainihin na ido. فقال صلى الله عليه وسلم سيمن ذو عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الهلال فصوموا، إذا كنت جندر وتا سيكتاشد أذني وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ إِذَا كُمُ كُنْغَنْشِ فَأَبْطِرُوا سَيْ أَيْنِكُمْ كُشَارُوا متفقنا عليه بخاري ومسلم سنة أولا فتد وانا حديثي وقال صلى الله عليه وسلم منذ عليه الصلاة والسلام كميتي إذا شهد شاهدان مسلمان إذا شهدوا بي مسلمي سكشهدا فصوموا وأبطروا كي أذمي كما كشاروا رواه أحمد إمام أحمد شين يرويتو وانا حديثي توكو كالي وانا حديثي وكالي وانا سوغا باتا كونك حديثي وانتا عربي شيكا اين يقوتا أذمي حديث عبد الله بن عمر شيكا اين يقوتا نشغر أذمي to kun ga wancan za ka yi cewa aike ne tabbata karara manzo alaihi salatu wassalam kuma ya tabbatar da shi shi kuma wannan hadisi ne imamu ahmad da yace in shahida shahidani idan shedu biyu suka yi sheda kuma muslimani muslimi fasumu to sai ku tashi da azumi anan me ya sanya za a tashi da azumi domin ganin mutun daya saboda hadisan da muka ambata wannan ya nuna cewa muslimani da aka fada ba an nuna cewa shine sharadi ba tunda aiki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mutum da ima za a iya karba buddin ya cika sharuda to kuma sai aka ce wa abdiru sannan kuma sai ku sharuwa to nadir ne a ce an samu hadisi da yayi bayani akan mutum da ya gani an sha kun ga mutum da ya gani an dauka wannan ba hadisi dai bane ba amma mutum da ya gani ya ajiye wannan shine abinda zaka samu ba shi da yawa din ma akwai din to shi ya sanya wasu malamai suka gina akan cewa lalle a wajen sharruwa saboda wannan hadisi sai mutane biyu sun gani to alhamdulillah abin sha'awa duk wani ganin wata da muke aiki da shi zai yi wahala ma ka ji iya mutum uku zai wahala ba ka ji iya mutum biyar kai zaka ga cewa ba ma jiha dai ba shi ba jihohi ne kuma addinin musulunci duk abin da zai zama ma mutawatiri to wannan za a karba bal za ka ga cewa daga cikin abinda malamai suka ambata a ta al-kitabin fiqhu cewa yasbutu shahr bi ru'yatil adalaini aw jama'atin mustafidha wata yana tabbata da ganin adalai biyu ko kuma mutane wanda suke masu yawan gaske ma'ana mutanen da hankali ba zai iya kareta su ba hankali ba zai tome su cewa haka suka yi hadin baki ba dan sai ga alhamdulillah wajen jaha uku hudu biyar kuma kowace jahar sai ka samu ba wai bangare ɗaya ba unguwa kaza kauye kaza gari kaza kaga wannan ya zama jama'a mustafida wanda dole ne adalcin musulunci ya zama an gaskata wannan labari kuma ainihin an karba mun faɗi hali na ɗaya da ake tabbatar da watan azumi shine me shine gani na ido sai shi al'amru sani al'amari na biyu yuhkamu fihi bidukuli shahr to ana yin hukunci a cikin wannan sha'ani na wata da shigowar watan yake cewa al'amru sani yace al'amari na biyu mimma yuhkamu bihi wanda ya zama ana yin hukunci da shi bidukuli shahr da tabbatar wata shine ikmalu shahri sabiqi cikar watan da ya gabata qablahu kafin shi 30 yawman idan ya tuka kwana 30 li anna shahr al-qamariyya saboda shi wata wanda ake gani da ido ma'ana ba wanda yake na miladiya ba la yumkinu an yazida ala 30 yawman ba zai taba yuwa ya karu akan kwana 30 ba wala yanqusu an 29 yawman kuma zai taba raguwa akan kwana 29 ba watannin miladiya shine kake da hali uku akwai mai 30 daidai akwai mai 31 sannan akwai mai 29 wani lokacin ma ya zama 28 to amma shi wata na musulunci daga 30 din nan sai dai 29 malam yace wa rubbama yatawala shaharani aw thalathatun ila 34 yawman yace ta iya yiwuwa a samu watanni biyu ko wata uku ya zuwa wata hudu sun jerantu suna yin kwana 30 cif cif ta iya yiwuwa a samu wannan wata biyu wata uku wata hudu 30 أو شهران أو ثلاثة إلى أربعة تسعة وعشرين يوما فأيوكم أسامو وتابيو ko wata uku ya zuwa wata hudu su ma su jeru cewa kwana 29 kwana 29 haka zai iya yiwuwa shi ya sanya malamai suke cewa mutumin da ya aure mace ta haihu a wata 6 to ɗansa ne ko da za a lissafa watannin nan a bisa 29 san Allah subhanahu wataala da yace wa hamluhu wa fisaluhu 30 shaharan da daukar ciki da yaye wata 30 a wannan aya Allah yace wal walidatu yurdina auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a aka ce ainihin iyaye mata za su shayar da ƴaƴan su shekara biyu cif ga wanda suka nufin za su suka shayarwa kaga shekara biyu shine wata 24 in ka cire wata 6 cikin 24 koko ka dora 6 ainihin akan 24 shine wata 30 to in ka cire 6 sai ka rage shekara biyu kenan to sai malamai suka ce anan koda nukusani to dole ainihin shi wannan mutum ya karbi wannan da wannan dai masalasi istidradiyya malan yace lakin al-ghalibu sai dai abinda yake mafi rinjaye shahrun aw shaharani kamilatun akan samu wata daya ko wata biyu su zamo cikakku wa salisu naqis sai a samu na cikon uku ya zamo ainihin tawayye ma'ana wannan abinda malan yake cewa abinda aka fi sabawa a iya samun wata da ake ciki cika 30 mai biyo shi suka 30 amma nadir ne na ukun nan ya zama shi ma suka 30 shi zaka samu cewa 29 ne duk da shi akwai malaman da suka ma zafafa suka ce ai ka'ida wata kawai kwana 29 ne maganan 30 sai idan akwai wani hazo ko gajimare da ya rufe yamma mai suke izina da shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya yi wa matansa ila'i yace ba zai dawo mu'amala da su ba sai an yi wata guda ran da kwana 29 ya cika manzo alaihi salam sai ya dawo wajen iyalansa sai suka ce mai aikin Allah ai wata daya kace kuma yau kwana 29 sai ya ce yau ai wata kwana 29 ne to sai wasu suke cewa kawai ma asalin wata kwana 29 ne 30 tana kasancewa idan wani abu ya lundube yamma ya zama ainihin ba ga wata ba to amma wannan ba zai zama musallam ba saboda manzo alaihi salam a wani hadisi yana cewa mu mutane ne wanda ainihin ba ma rubutu ba ma karatu wata yana kasancewa kwana 30 yana kasancewa kwana 29 saboda haka kowanne zai iya kasancewa malam yace famata tamma shahru sabiqu 30 yawman duk lokacin da watan da ya gabata ya cika kwana 30 hukima shar'an bidukuli shahri alladhi yalihi to a shari'ance za a yi hukunci da shigar watan da yake biyo shi wa in lam yura al-hilal koda ku ba a ga jinjirin wata ba li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzo tsira da amincin Allah saka ta fita gare shi yace sumu li ru'yatihi ku yi azumi saboda ganin jinjirin wata wa afṭiru li ru'yatihi kuma ku sha ruwa saboda ganin sa fa in gummiya alaikum ash-shahru idan aka lullube maku ma'ana wata ba ku ganshi ba fa uddu 30 to sai ku lissafa kwana 30 rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi bi lafzi da lafzin fa in gubbiya alaikum idan ya zamo an lullube maku fa akmilu iddata sha'bana 30 sai ku cika wato ainihin sha'ban ku cika wato lissafin sa kwana 30 da gummiya da gubbiya duk da ainihin ma'anar su daya anan malam yana nuna mana cewa idan ya zamo cewa an yi kokarin ganin wata ran 29 wani abu ya sa aka lullube yamma saboda hazo saboda gajimarai saboda wata kura ba a gani ba to ba za a yi karfin hali a ce ai kawai shikenan mu duk kalandun mu gabaki daya sun nuna 29 saboda kuma mu gobe sallah zamu yi a wannan haramun ne saboda abinda hadisi yace in an lullube yamma to lallai ne sai an cika wannan lissafi kwana 30 ma'ana koda falakiyun sun yi ittifaki cewa watan ramadana ya kare daga wannan wuni na 29 kuma ya zama an yi rashin sa'a a duk wata nahiya da za a ji labari ba a ji labarin wata shawal ya kama ba to wajibi ne sai an saki wannan azumi ya zama kwana 30 daidai sai ya ce wa fi sahih ibn khuzaima min hadith aishata radiyallahu anha الإمام ابن خزيمة أتكي إن قد تتلت في سيافة الحديث دقنا نائشة الله قال متى قال التشي كان النبي صلى الله عليه وسلم من ذن الله سيراد أمنت الله سكارة تبتع قليش يا كسنتي يتحفظ من شعبانا وتوينات أنا ننكله ينات أنا ننسى إدوغ وطن شعبان ما لا يتحفظ من غيره irin kula da sa'ido da baya yi a wajen wani wata da ba sha'ban ba ma'ana daga lokacin da sha'ban zai kama a ce karshe karshen rajab ya zo to manzo alaihi salam zai bada kulawa ta musamman a ga cewa shin yanzu rajab din nan 29 yayi ko ko 30 yayi ma'ana a san yaushe ne sha'ban din nan ya kama sai yadda idan an san lokacin da ya kama to anan lissafi zai soma a ga cewa ganin ido za a yi 29 ko ko sai ya cika 30 saboda haka sai take cewa manzo Allah yana wannan sa ido wato ainihin ga wannan wata na sha'ban sama da yake a sauran watanni thumma yasumu daga nan sai yayi wata abin nan sai yayi azumi li ru'yati ramadan saboda ganin wata ramadan fa in gumma alaihi in kuma aka lullube masa yamma saboda gajimare ko hazo ko wani abu adda salatina yawman sai ya lissafa kwana 30 sun masama daga nan sai ya azumi wa akhrajahu aidan abu daud wa darqutni wa sahahu kuma wannan hadisi abu daud darqutni duk sun fitar da shi kuma ya darqutni ya inganta wannan hadisi malam sai ya ce wa bi hadhihi al ahadith to da waɗannan hadisai da muka karanta ta bayyana ya zama ya bayyana annahu yadda lamari da sha'ani yake la yusamu ramadanu ba'a azumtan watan ramadan qabla ru'yati hilalihi kafin ganin jinjirin watan sa fa in lam yura alhilalu in ba ga jinjirin wata ba ukmila sha'banu 30 yawman dole ne a cika watan sha'ban kwana 30 ولا يصام يوم الثلاثين منه بذا أزمتوني نتلاتين دك شيوتا شعبان با سواء كانت الليلة سهوا يتي دقيني ونندرن يا كسن تي يمتنا فيو لا فيا كالو سرري أم غيما حكم أكون جاجماري ديل اللبي ma'ana ko da a ce yamma fayau take ba dole bane watan ya tsaya kuma a ce Allah zai nuna wa mutane ba gajimaran ba hazan watan ya tsaya Allah sai ya hana kowa ya gani don Allah shi ne abin nan ya fa'alu ma isha yace li qauli Ammar bin Yasir saboda fadan Ammar dan Yasir radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda yace man samal yawmal ladhi yashku fihi duk wanda ya azumci wunin da ake shakku a cikinsa faqada asa abul qasim sallallahu alaihi wasallam to wannan ya saba wa manzo tsira da amincin Allah su karanta bata a gare shi yace rawahu abu daud wa tirmidhi wa nasa'i abu daud da tirmidhi da nasa'i sun rawaito wannan hadisi wa zakarahu al-bukhari ta'liqan kuma bukhari ya kawo shi a matsayin hadisi wanda yake mu'allal ma'ana wunin cikar sha'ban 30 baya halatta mutum ya ce bari ya standby ihtiyaza kawai ya tashi in ma ya tabbata cewa ramadanin ya tsaya to kawai shikenan a'a abinda muka faɗa jiya cewa idan mutum yana wani azumi da ya saba litinin ko alhamis ko uku a kowane wata misali ko siyamu daud to sai ya zama azumin ya dace da wuni na 30 a cikin watan sha'ban to babu da ya fita shi da wannan azumi nasa amma muddin ba wannan bane ba to baya halatta mutum ya ce zai wannan domin akwai masu wannan kafin sabar kawai wani sai ce kawai ya tanda abin sahur din sa ya kwanta yayi sahur kawai in ma an ce an ga wata to dama shi kawai ya kwanta da niyya to gaskiya wannan ya ne rike baki mutumin da ba a ce an ga wata ba haka kawai akwai masu wannan kirikin
haka kawai wai zai yi sahur shi ai ya san ma kawai indai a sanin tara tayi kawai lalle za a ga wata saboda kawai shi yayi sahur ya kwanta sai an zo masallaci da asuba sai ya labari an ga wata jiya eh faida ma ni na kwanta da niyya a yanzu dai kawai ka ci abinci a wajen fituwa alfijiri amma niyyar ramadan wannan baka yi ta ba sai a lokacin da wata ya tabbata gare ka sai bare shi Allahumma wafiqina littiba'il huda ya Allah ka datar da mu da bin shari'a wajen nibna asbabul halak ya Allah ka nesanta mu daga sabubba na halaka wa shaqa da kuma ainihin tabewa wajen al-shaharana hadha ka sanya wannan wata gare mu shahara khairin wata ne na alkhairi wa barakatin wata ne na albarka wa inna fihi ala ta'atika ya Allah ka taimaka mana a cikin wannan wata mai maka biyayya wajen nibna turuqal ma'siyatika ya Allah ka nesanta mu hanyoyin saba maka wa ghafir lana wal walidina ya Allah gafarta mana gafarta wa iyayenmu wal jami'il muslimin kuma ya Allah gafarta ma dukkan musulmi bi rahmatika da jin kanka ya arhamar rahimin ya mafificin masu jin kai wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin to yan uwa wannan shine karshen wannan majalisi na uku wanda muka karanta wanda dama kamar yadda muka gabatar a jiya mun yi rabin sa a yau ne ya zama ainihin mun kammala wannan rabin nasa abinda zan karasa da shi yan uwa wannan yanayi da muke ciki na wannan annoba da wannan ibtila'i ya zama wajibi ne mu tsananta addu'a na farko mu dinnan mutsaruna ne Allah ce amman yujibul mutsarra idza da'ahu ware ne wanda yake amsawa matsatsi a lokacin da ya roke shi anan malamai suka ce ba ma sai musulmi ba to ni babban abin da yake damuna a wannan matsala wallahi sai kaga cewa kama daga shugabanni zuwa mabiya ba kowa ne ma wai yake mai da hankali ga addu'a da neman yayewa daga Allah ba magana sai kawai ta dabaru ayi kaza a kare kai ayi kaza a kare kai na'am babu wanda yake inkarin cewa abi sabubba na kare kai to amma mu sani cewa addu'an nan ita ce kan gaba annoban nan mafi yawan ta fushin Allah ne akan bayinsa duk lokacin da ainihin Allah ya yi fushi da bayi to yayin da mutane suka koma ga Allah da tuba da rusuna ma Allah da gyara ayyuka da da'o'i da nisan da saba to a lokacin ne Allah subhanahu wataala yake tausaya musu yayi wannan amma wallahi abinda zai so saka ne duk abinda zaka gani ko a jaridu ko gidajen rediyo ko a wasu tarurruka magana sai kawai ta cewa ayi kaffa kaffa a nisanci kaza a kiyaye kaza kadan ne zaka wanda suke magana cewa a koma ga Allah addu'a da addu'o'i to abin nake ba mu shawara watan ramadan wata ne karba addu'a watan ramadan wata ne wanda yake da da'a wajibi ne mu kula musamman hadisi ya ce mai azumi yana da addu'ar da ba'a mayarwa ma'ana tun daga lokacin da ka dauki azumi har zuwa shan ruwanka kowace gaba kowane lokaci kowane taki akwai sa ran idan ka daga hannu kai addu'a Allah zai karba musamman kuma a ce kai wata ibada ta karatun qur'ani ta ciyarwa ta zikirin Allah ta wata da'a to ana sa ran Allah zai karba addu'anka a wannan lokaci sannan lokacin da mai azumi ya sha ruwa shi ma lokacin da zai karba addu'ar sa ne saboda ka ba daidai bane ba daukata wannan musiba da muke ciki yan dabaru ne za a yi kaza abinda zai sa dole mu gaskata wannan wanda suke ga sun fi mu kwarewa da shanin sanin wato shanin sanin duniyar sune kace Turai da America sun yi dabarun sun yi wayan sun yi abubuwan amma su ma sun gamsu cewa ba mafita sai komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala to idan wanda baya musulunci yayi wannan tunanin ina ga mu musulmi wanda dama addinin musulunci ya dora mu akan komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda haka abin nake ba mu shawara lalle ne mu dukufa da addu'o'i wallahi babu abinda zai zama mana wukar gindi a wannan lokaci kamar addu'o'i wannan musibin sun wuce dukkan tunanin mai tunani duk wata dabara da za a yi wallahi idan Allah bai kare mai ba za su kare ba yanzu abuwa da ake fada na dabaru a nisanci juna a kaurace wa juna a daina shiga tarurruka a rufe baki babu wanda tura wannan ba sa yi zaka iya ganin gida daya mata ta nisanci miji miji ya nisanci mata, uba ya nisanci ainihin da, da ya nisanci uba, uwa ta nisanci da, kowa yana nesa da nesa, amma ba su fasa mutuwa ba. Ba su fasa mutuwa ba kullun yadda ka san ana fesa wa kwari shalta saka suke ta mutuwa. Inda wannan dabarun su kadai za su isa, to sai a ce a yanzu a Turai da America ba wanda zai mutu. To amma duk sun yi wannan dabarun, sun kauce wa junan, sun yi takunkumin suna ta mutuwa. Ashe wannan ya nuna dabarun dan adam ba za ta iya kai shi ga ci ba. Saboda haka ina ba mu shawara mu lizirci addu'a, ita ce tudun mun tsira. Manzo alaihi salatu wasalam babu abinda yake wukar gindin shi kamar addu'o'i. To saboda haka lallai ne mu ci gaba da yin addu'o'i da wannan Allah zai tausaya mana yayi mana wannan damuwa. Muna fata Allah yayi mana wannan annoba, Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya, Allah ka tausaya mana, Allah kada ka bar mu da dabaran mu ko iyawan mu, Allah ka lulube mu da jin kanka, Allah ka lulube mu da rahamarka, Allah ka lulube mu da tausayinka. Allah ba za mu iya ba, kai ne zaka iya. Allah ka yayi mana damuwa, Allah ka raddafa mana. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.